نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم أشهد الله أني أحبكم في الله جميعا وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في محراب العلم أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فإن لقاءنا اليوم أنوين له بمجمل يعني أحكام الصيام وقال العرب يعني لكل مقام مقال بعدك إن هو السلام عليكم ورحمة الله يومنا sha tara ga watan Sha'ban shekara ta 1447 hijirar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace shidda ga watan 2 7 ko yau muna 7 ga watan 2 ranar asabar 7 ga watan 2 shekara ta 2026 meladiya in sahha ina mai farin ciki da Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan anguwa ta Rampuan Bare Bani Zumbuko a wannan masallaci mai albarka masallacin da ake karantar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu faɗa Allah shi amfanar da al'umma da mu gaba daya kuma ƴan uwa waɗanda suka hada wannan lajina muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa wannan aiki ya zamanto cikin mizani hasanati mu kuma da suka gayyato Allah madaukakin sarki ya bamu kwarin gwiwa da kokari wajen amsa gayyata su idan sun kira mu kamar yadda ƴan uwa suka ji bayanin da nayi cewa haduwar mu a yau an samu tataken cewa ahkamu siyam hukumce hukumce na azumi wai larabawa suke da wani karin magana sun kace li kulli maqamin maqal to abinda muke fuskanta shine a cikin waɗannan kwanaki shine watan ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan wata muna masu imani da lafiya domin azumtar sa hukumce hukumce dangane da abinda yake shahar wannan wata mai albarka watan ramadan al'amura ne masu fadi al'amura ne masu yawa saboda girman wannan wata da abin da ya kumsa da darajar sa ba za a iya tattare abubuwan da suke na hikimomi da wannan wata mai albarka ya tattara ba a cikin lokaci takaitacce. Allah madaukin sarki ya wajabtar da yin azumi ga kowane mukallaf. A cikin suratul baqara Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yana cewa ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin sayati fa'idatun min ayyamin ukhra. Allah madaukakin sarki idan muka tattara wannan aya ko wadannan ayoyi guda biyu kadai, ina tsammanin hukumce ahkamu wadanda zamu fitar a cikin su suna kumshe da fadi da yawa, wanda lokacin da ake badawa takaitaccen lokaci ne, ina tsammani ba za su isa mu yi bayanin abinda muke so mu yi bayani kansa ba. Abu na farko, Allah na cewa ya ayyuhal ladhina amanu, kira ne ga masu imani cewa ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ga Allah, waɗanda kuka miƙa wuya ga Allah, wannan kira ne keɓance ga masu imani. Allah sai ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku yin azumi. Malumai suke cewa wannan aya ita ce aya wadda ta farlanta yin azumi. Allah na cewa an farlanta muku yin azumi, kutiba ma'ana furiba, Allah ya wajabta muku yin azumi. Maluman lugha suke cewa as-siyam, maluman larabci suke cewa shine barin ci da barin sha, wannan ka'ida ta larabci kenan. Amma da shari'a ta zo sai ta fadada abun, da shari'a ta zo sai ta fadada shi, barin ci da barin sha da barin jima'i kusantar iyali tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana. Ba tafsiri za mu yi ba. Allah sai ce kama kutiba, kamar yadda aka farillanta shi, alal ladina min qablikum, izuwa ga mutanen da suka gabace ku. Malumai suke cewa wannan kafun ce litashbih. Akwai hikimomi masu yawa da Allah madaukin sarki ke cewa ya wajabta muna yin azumi, sai ce kama kutiba, kamar yadda aka farillanta shi, aka wajabtar da shi ga mutanen da suka gabace ku. Wannan suke cewa wannan kafun tana tattare da ma'anoni daban-daban. Suke cewa dan ta yi lallashin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, su san da cewa wannan azumi da aka fallanta musu an wajibta shi ga mutanen da suka gabace ku, ba ku ne karan farko ba, ba ku ne za a yin gudi da ku ba, a gashin za ku iya yin azumi ko ba za ku iya ba. Shi yasa Allah ce kama kutiba, kamar yadda muka farallanta shi ga waɗanda suka gabace ku, a nuna mana cewa za mu iya yin azumi saboda wasu al'ummomi da suka gabata sun yi azumi, ba gare mu za a gwada ba, kuma dan alallashe mu cewa su ma na daga baya waɗanda suka gabace mu sun yi azumi. Sai dai nan tashbihi, Allah madaukin sarki bai nuna mana ba shin irin yadda muke yi haka su ma suke yi. Allah dai ya ba mu labarin cewa an farillanta musu yin azumi kamar yadda mu ma aka farillanta muna. Suke cewa innal musibata idha ammat khaffat, wai in wani abu mai wahala ya shigo, wata musifa ta shigo, in ta gane al'umma, to sai ka shida kai ka shimi ka shi dan dama-dama, kana cikin duhu sai kana cikin gida sai kaga an yi kufir an doke wuta, kana lekuwa sai kaga dukkanin anguwa babu wuta, kaga zaka shimi zaka shi dan dama-dama. Amma idan ka leko kaga gidanka dai ne babu, zaka shiga cikin tashin hankali. Kana kuka gwamnati ba ta yi biya ba, wata guda ba a baku biya ba, wata biyu ba a baku biya, kana hada ma wani dan uwanka sai ce ai mu wata shidda ma ba a biya mu ba, zaka shi dan dama dama. To shine sai Allah ya ce kama kutiba, an wajabta muku azumi kamar yadda aka farillanta shi, alal ladina min qablikum,
ga mutane da suka gabace ku kenan dan mu wannan wai malume shi ke yana daga cikin hikima dan alallashi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ba mu ne farko ba al'ummomi da yawa sun yi azumi kamar yadda mu ma aka fallanta muna kuma Allah ya san zamu iya shi sai fallanta muna shi suke cewa sai Allah ya ce la'allakum tattaquna dan ku kasance ku zaman to masu takawa malume suke cewa wai shi azumi yana daga hikimar yin sa ya koya maka takawa da jin tsoron Allah kamar wata makaranta ce da zaka shiga ana son ka hito da shahada ka hito da awraq masu muhimmanci masu kashe daga mala'ikun Allah cewa ka samu shaidar kana mai takawa idan muka shiga cikin Ramadan zai karantar da mu takawa kuma da takawa ne ake samun cin albarka na duniya da lahira Allah na cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واي wannan a duniya kenan amman kuma lahira sai Allah ya nuna mana cewa da takawa ne ake samun nasara innal muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina mafaza uiddat sai ce lil muttaqin wai Allah sai ya ce muna la'allakum tattaquna dan ku samu takawa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan kaje wani lallashi sai Allah sake ce muna ayyaman ma'dudat kakai dibin shekara za a yi ana yi kakai dibin cewa an kama azumi ne illa masha Allah dan akwai mutane da yawa da an ce Ramadan ya zo sun gigita sun hirgice saboda yanayin ciye-ciye da aka saba yin su dan shi wani kamar kwara shike ba zai taba iya zama shi minti 30 bai ci ba ko bai sha ba wannan ba sifa bace ba ta zababbun Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sannanta mana yin azumi da kasancewa a kowane azumi cikin azumi a kowane lokaci idan Allah madaukakin sarki ya ba mutum dama to Allah sai ya ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne sanannu kididdigaggu ne cikin wannan malumai suka yi maganganu ya ake gane cewa waɗannan ayyaman ma'dudat sun kama sun shigo wai ina so mu yi bayani ne wai waɗannan ayoyin kadai ba za su ba mu damar fitar da abubuwan da muke so mu fitar ba na ahkamu siya gudu ne zan yi don akwai wata gaba da nake so in tattauna kanta da Allah ya ce muna ayyaman ma'dudat kwanaki ne sanannu kididdigaggu abin lisahewa sai Allah ya zano mana wasu hukumce ya ce faman kana minkum mariba wanda ya kasance daga cikin ku marashi lahiya ne Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj cikin musulunci babu kunci ba a cilasta ba cewa kowa sai yayi azumi Allah ya ce mana duk wanda ya kasance bai da lahiya nan ma karkashin gabar rashin lahiya malumai sun fitar da hukunci wajen guda biyar wani irin rashin lahiya ne ake ashe ma azumi tunda Allah ya ce faman kana minkum marid Allah bai ce faman kana minkum maridan shadidan ba ce maras rashin lahiya mai tsanani ba Allah dai ya bar mana abun bude to fuqaha suke cewa wani irin rashin lahiya ne yake ajima azumi aw ala safarin nan ma ko mutun yana cikin tafarkin tahiyya shin zai tahiyya ne ko yana cikin tahiyya ko ya zo inda yake so ya kai wurin tafiyar tasa shi ma nan akwai ahkam da yawa da fuqaha suka fitar sai Allah madaukakin sarki yake cewa sai mutun ya rama fa'iddatun min ayyamin ukhra sai mutun ya kididdige waɗannan kwanakin da yayi na balaguron ko ku kwanakin da yayi na rashin lahiya sai shi rama su a wasu kwanaki na daban ka shari'a akwai sauki cikin ta sai ce wa 'alal ladina yutiqunahu ga waɗanda kuma azumi yake ba su wahala waɗanda azumi yake ba su wahala shi ma nan akwai hukumce da malumai suka fitar sama da guda 15 wa 'alal ladina yutiqunahu waɗanda azumi yake ba su wahala anan ne ake tsammanin mata masu juna biyu suna iya shigowa anan ne ake tsammanin mata masu shayarwa suna iya shigowa anan ake tsammanin waɗanda suke sun tsufa marasa lafiya suna shigowa anan ne ake tsammanin waɗanda suke aiki na wahala su ma suna iya shigowa su ma akwai hukumce hukumcensu ka san wannan aya babu mai bukata ta babu mai son cikakken bayani ta kaman mata masu ciki ka san musamman yanzu wannan lokaci da ake ta dukkan wani malami mai karantarwa askilolin da ake shehuwa ma malamai shine ka san mata yanzu sun doki su tunda an ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sai sun ka doki ɗan mazhabar aje azumi ɗan mazhabar ciyarwa suka doki wata mazhaba kamar wata aya ta zo take cewa duk mace mai ciki ba za ta yi azumi ba duk mace mai shayarwa ba idan aka ce duk mace mai ciki ba za ta yi azumi ba ko mai shayarwa ba za ta yi azumi ba to ina ci tsammani da wahala ka samu mace da za ta azumi in ba tsofi ba ko ƴan yara kanana tunda da wahala ka samu mace ba ta cikin waɗannan halayya guda biyu ko akwai juna biyu ko ana shayarwa to nan ma da Allah madaukakin sarki yake ce muna waɗanda suke azumi na ba su wahala wa alal ladina yutiqunahu dan wahalar da ake nufi ita ce wahala wadda ta saba ma dabi'a ta mai azumi tunda azumi ai akwai wahala cikin sa ko ai ba za a taba zama mutum bai ci bai sha ba tun fito alfijir har zuwa faduwar rana kace lahiya lau kace jin kanka ai akwai wahala to wahala wadda take ta wuce al'adar da aka san mai azumi na doka na samunta akwai ahkam da fuqaha suka fitar karkashin waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda gaskiya ba na so na shiga cikin su kuma lokacin da ake badawa wajen irin waɗannan muhadarat da ake shiryawa lokuta ne takaitacci gaskiya gaba guda daga ciki tana iya ta sha mu kusan awa biyu gaba guda daga ciki faman kana minkum mariida aw ala safar wadannan gabubuwa guda biyu malumai sun yi maganganu da yawa fuqaha sun yi maganganu da yawa akan wadannan a cikin karkashin wannan aya to in muka doka a jumlance wannan aya sama da maganganu 220 malumai suka yi karkashin wannan aya dangane da ahkamu siya to ai ina ji lokaci ba zai ba mu ba na dan galbato mu da ne hukumce hukumce wadanda ba mamaki wani lokaci mu dauko wata gaba amma ɗan uwa masu albarka wasu dannan ahkam kin zan aje su dabra wata kila daga cikin malaman mu idan an gayyace su wani wuri sai su yi bincike su yi bahati akan wadannan ahkam kin dan su fitar ma al'umma waɗannan hukumce-hukumcen gaskiya lokacinmu ba zai ba mu ba a cikin wannan zama da muke da tunda gaskiya ina kuka ni wani bi da masu shirya muhadara za a baka minti 40 ko awa guda kadai to kaga lokaci ba zai ba mu ba sai dai a guntuna abin ya koma wa'azi ka san shine wa'azi galbatocen cizon jimagi ciro can sai ka tashi babu wata fa'ida da ka samu gabar da nake so in gunto shine karkashin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abu Huraira hadisin da al-Imam al-Bukhari fitar cikin sahihinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man lam yada qawla adh-dhur wal 'amala bihi فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه ونوعيدي ني من زنسيرا صلى الله عليه وآله وسلم ييما الأمة السا النبي ناتشيوا دكوان دبيبر قول الزور با من لم يدع قول الزور دكوان دبيبر قول الزور با منين قول الزور shine alkazib yana shiga ciki ma'siyatul lisan sabon Allah na halshi shine qaulul zur sabon Allah na halshi kana azumi kana saba ma Allah a cikin halussanka kenan mawdu'in mu a cikin ahkamu siyam sune almunqisatu lisawm abubuwan da za su rage mana gaibi da ladar da gishiri da aron maji da dandanan azumi da ake samu ga mai azumi kuma waɗannan suna cikin ahkam as-siyam annabi yake cewa man lam yada qawla az-zur duk wanda bai bar shaidar zurba da Hausa ma muke cewa shaidun zur shaidar zur shine dukkanin wani sabon Allah da zakai ga halshe alghibatu wan namima wal kadhib dukkan suna shiga ciki sai ce wal amala bihi da aiki da ita kaga al qawl wal amal sabon Allah na aiki da zakai ko bugu ko kulli ko sata wani abu da zakai daga barkata hannu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah baya bukatar barin cin abincin shi da yayi da barin abin shansa da yayi wannan hadari ne mai girma falaysa lillahi hajatun Allah baya da bukatar barin cin abincinsa da barin shan abin shansa da yayi malumai da suke cewa wa'idi ne Allah madaukakin sarki ta harshen manzansa yake yi ga mutunan da bai bar waɗannan halayya ba amma malumai suke cewa azumin mutun yana nan amma wannan lada da alkhairi da daraja da ake samu cikin watan ramadan mutun yayi hasararsu wani hadisi na daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abu huraira ne shi ma yana nan cikin imam al-bukhari ya kawo shi annabi na cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' subhanallah annabi na cewa akwai da yawa daga cikin masu azumi kana samun mai azumi wanda bai da ladar azumin sa face sai yunwa da yawa daga cikin masu azumi ba su da ladar azumin da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai yunwa da suka sha da wahala da suka sha amma ba su da lada mi ke janyo mutun ya hasarar ladar sa a cikin ramadan mi ke janyo mutun ya samu hasarar aikin da ya gabatar cikin ramadan alkhairin da ake samu cikin ramadan mutun yayi hasarar sa waɗannan al'amurra guda biyu shaidar zur da aiki da wannan shaidar zurkin gaba guda za mu ɗauka wadda tana faruwa cikin ɗaliban ilimi musamman a cikin watan ramadan za ka yi suke a cikin inda muke i'tikaf muna samu daga yawa daga cikin mutane waɗanda kana ganin suna afkawa cikin wannan kuskuren a wurin wa'azi kana samun masu afkawa cikin wannan kuskuren duk wata mahaɗa inda mutane za su haɗuwa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya rahama gabar da za mu tattauna kenan tana daga cikin abu mafi girma da ke lalata azumin mutum ko da ba cikin ramadan ba abu ne mai girma da ke sabbaba ba mutum shiga wuta abu ne mai girma wanda ke kawo mutum Allah ya hushi da shi musamman a cikin ramadan Allah maɗaukakin sarki yana fifita zamunna akan wasu zamunna Allah maɗaukakin sarki yana fifita wasu wurare sabon Allah yakan yi muni sama da waɗansu wuraren da ba su ba Allah na fifita wasu zamunna ya sa sabon Allah a cikin wannan zamanin yana da tsanani yana da girma akan wasu zamunna da suka gabata sabon Allah a cikin watan ramadan hadarinsa yana da girma wannan sabon Allah abu ne da ke kawo kiyayya tsakanin al'umma musulmai za ka ga mutunan da za a tsaga zuciyarka za a ga sonsa da ƙaunarsa cikin zuciyarka amma ta sanadiyarsa sai shi kawo adawa da kiyayya cikin al'umma abu ne da ke kawo rashin jituwa cikin al'umma abu ne mai hadari wanda ina da buƙatar saninsa da hadarinsa kai ma kana da buƙatar saninsa da hadarinsa ke ma haka kina da buƙatar saninsa da hadarinsa haka mu ma muna da buƙatar mu san shi don mu ƙaurace masa malumai suke cewa yana daga cikin kaba'ir bi ijma'il ulama dukkanin malumai ijma'i ba ma ittifaqi ba ijma'i na malumai sun ce akan cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai mafi girma shine annamima shine annamimanci da Hausa ake kiransa annamimanci cikin ramadan idan al'umma sun hadu a wurin tafsiri ko a wurin wa'azi in ba Allah ya kiyaye ba sai ka samu an yi shi wurin i'tikaf yayi karatun qur'anin sa ya gaji zai zo wajen dan uwansa azamna in ba Allah ya kiyaye ba sai an yi shi da wahala ka samu al'umman da za su hadu mutum biyar zuwa shida su yi minti 30 baka ji wani ya zo da annabi minti cikin al'umma ba la siyama fi ramadan musamman wannan wata mai albarka da jama'a suke yawan haduwa musamman a wuraren halqat majalis ilmiya su dai kamata zamanto sun zamanto abun gargadi ga sauran al'umma amma zaka iske wa mu daliban ilimi wa mu malaman mu da sauran umma gaba dai zaka iske illa man rahim Allah sai wadanda Allah ya marahama muna son mu san menene ake cewa annamima ya an ce annamimanci da yawa sai muna cewa munahici ko haka ake cewa menene annamimanci sai a ce munahuci a munahuci daban annamimanci daban malume shi ke cewa annamima ithmun ismi ne suna ne min nan mal hadith ana ce yanimmu ko yanummu masdar din shi shine nammun ko namman yanimmu ko yanummu kenan izharu maluman lugha suke cewa izharu shay'in wa ibrazuhu shine bayyana da abu wa ibrazuhu da fito da shi hili abinda yake boye sai ka bayyana da shi ka fito da shi ka hito da shi hili maluman lugha suke cewa an kira wannan ne da namam suke cewa li annahu la yubqil kalam fi jawfihi mutunan da bai barin zance cikin cikin shi mutunan da bai barin zance cikin cikin shi duk abun da ya shiga cikin cikin sa sai ya hitar da shi haka ibn manzur a cikin lisan al-arab yake cewa annan mu shine at-tahrish wal-ighra wannan maluman lugha sun yi baganganu da yawa mai ake kira da annamima wasu ke cewa shine tazyinul kalam bil kadhib shine ka kawata zancanka da ta hanyar ƙarya ta hanyar ƙarya koko ka kawata shi ga abin da yake gaskiya ne amma sai ka ƙara kamar ka ƙara ma miya gishiri an gane ko ka ƙara ma miya gishiri suka ce ko ka ƙara ma zawo ruwa wannan lafazi bai da dadin fadi ko ka ƙara abin da ba shi ba eh malai ce shi ya yi dadi ai ya yi rubutu dangane da karin magana ko to Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa mu muri bace mu ma abin da ya karanta ko abin da ya rubuta a cikin wannan littafi mu ma muna da kamasho muna da lada insha Allah ciki suke cewa dan kiski ya ci abincin damu bai yi lahi ba dan abun wane ya ci saboda hadarin sa malume suke cewa annamimanci yana da suna daban-daban-daban-daban fi lugha akan ce namamun akan ce qassasun akan ce darrajun akan ce min'asun akan ce hammazun duka wannan suna ne na annamimanci saboda hadarin sa da abun da yake kawo wa cikin al'umma na farraka masoya mutun ne kuna kaunar juna kuna son juna kuna begen juna amma saboda annani mai sai yazo shi hada husuma da ke iya tsakankaninku masoya juna masu begen juna sai kai suka annamimi yazo ya hada su sun koma suna kiyayya shi yasa malumai suke cewa hadarin annamimanci yana da girma kuma musamman kana samun shi hatta wajen daliban ilimi kai ba daliban ilimi ba hatta wajen malamai a islahi suke cewa me ake kira da annamima in ka duba cikin al-azkar na al-imam an-nawawi abu zakariya yahya ibn sharf an-nawawi alayhi rahmatullah haka a cikin an-nihaya ta ibn al-athir shi ma yake cewa ma'anar annamimanci shine a istilahi shine naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'd ala jihati al-ifsad cirato maganar wasu ka doko ta sai ka kama wasu ka doko maganar wani sai ka zo ka kawo ma wani ala jihatil ifsad dan ka hada husuma a tsakankanin su doko magana shi ake kira annamimanci kenan mu sani menene ake ce ma annamimanci ka doko maganar wani ka kawo ma wani dan ka bata shi yana son sa yana kaunar sa yana jin dadin sha'anin sa sai ka doko magana ka zo ka kamai manufar ka shine dan ka bata shi shine abin da ake kira annamima kenan mun san munahuci da ban yake ko menene munahuci munahuci shine boye kafirci ka bayyanar da imani boye kiyayya cikin zuciya ka bayyanar da soyayya shine munahuci kuna fahimta kenan akwai bambanci tsakanin annamimanci ga kaida ta shari'a da kuma munahuci to amma mu da tsarin mu na Hausa sai mu ce munahuci kaga sai mu doki matsayin annamimanci annamimi mu bashi shine mai hada wani da wani ko shi ake kira munahuki da yaran mu na Hausa to ga kaida ta shari'a ba haka ne ba ga kaida ta shari'a shine annamimi annamam Allah ka kare mu da annamimanci yan uwa masu albarka annamimanci yana da hadari sosai kwarai 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 cikin al'umma kana samun mutane da yawa waɗanda asalin kiyayyarsu da kin junansu sanadiyar annamimanci ce mawaki yake cewa wa kam min muhibbayn iftaraqa wa kam min mutawasilayn taqata'a yake cewa bisababi wishayati sa'in aw qalatin amam mutun nawa waɗanda suna son juna zaka ganin sun rabu mata da miji nawa zaka ganin sanadiyar rabuwarsu annamimi ne mutun nawa da suke sadarwa suna kiran juna suna aminci da juna amma sai su daina saboda illar da hadarin annamimi cikin al'umma wallahi mafi yawancin kiyayyar da kake samu kusan kaso 80 cikin 100 na al'umman mu wallahi sanadiyar annamimanci ce bata bar malumai sunna ba bata bar salafiyya ba bata bar izala ba kai bata bar shi'a ba kana samu cikin yan kasuwa kana samu cikin daliban ilimi kana samu cikin malamai kana samu cikin yan siyasa dukkanin wani bangaren al'umma wata kiyayya da za ta faruwa cikin su wallahi sanadin annabi ne doko maganar wani ka kawo wajen wani dan ka bata shi wallahi hadari ne mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce muna hadisin Hudhaifa radiyallahu anhu annabi ke cewa la yadkhulul jannata qattat a cikin ruwaya ta Imam Muslim yace la yadkhulul jannata namam annabi ce har abada ne annabi bace ba zai shiga aljanna ba yan uwa masu albarka muna fuskantar wata mai daraja mai kima watan da ake lillimka aiki kuma haka ake limka zunubi mu kiyaye hada juna, mu kiyaye maganganu na batanci ga wani, koda abun haka yake. Musulunci bai yarda a samu kiyayya ba ko ka hada wani da wani wai dan fitar da gaskiya ko ko dan wata mashiga da kake so ka samu wajen mutunan da kake so ka isar ma sako, musamman haduwar dalibai, haduwar dalibai a cikin masallaci musamman lokacin i'tikafi. Wallahi kana samun irin waɗannan ayyukan munana cikin daliban ilimi. Uff li ahli an-nama'im thumma uff. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai hadisi da Abdullah ibn Abbas ya fitar da shi, hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo. Wata rana annabi yana cikin tafiya, Ibnu Abbas yake cewa marra annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qabrayni, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biya ko a cikin wannan ruwaya da tazo cikin al-adabul mufrad, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa marra annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi khaitin min khitan al-madinati aw makkah. Wannan shakka ce ta ɗaya daga cikin marwaita wannan hadisi, shine Jarir ibn Abdul Hamid yake cewa wata rana annabi ya biyo a cikin wata makabarta, ko dai makabarta ta garin Makka ko ko a makabarta ce ta ta Madina. Al-Khait huwa al-bustan, kamar kace wata jardin, wata gona ko lambu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo yake cewa fasami a sauta insanaini yu'adhabani fi quburihima, kurum sai aka ji annabi yayi tsaye, annabi sai ji sautin wasu mutane guda biyu ana dandana musu azaba a cikin kaburukansu. Sai annabi ce yu'adhaban, kun ga waɗannan kaburukan guda biyu ana dandana musu azaba. La hawla wala quwwata illa billah. Dama an ce mun al-qabr huwa awwalul manazil al-akhirah, ko annabi ce waɗannan kaburuka guda biyu da kuke gani ana yi musu azaba. Sai ce wa ma yu'adhabani fi kabir, thumma qala bala, annabi ce abunda yasa ake musu azaba ba wani babban abu ne ba a wurin mutane. Sai ce thumma qala bala, sai annabi ce babba ne amma a wurin mutane karamin abu ne, ba su dauke shi wani babban aiki ba, ba su dauke shi zunubi ne mai girma ba, amma ana musu azaba tun suna cikin kabari. Sai annabi ce kana ahaduhuma la yastatiru min bawli, dalilin da yasa ake ma ɗai daga cikin su azaba baya malumai shi maganganu guda biyu ƙarƙashin wannan la yastatiru min bawli, wasu ke cewa in ya zo wajen hutsari baya sitirce kanshi, duk inda ya ga dama kurum da ya ji tsari sai ya zage sancir ko tazara, ba ruwan shi da ana kallon al'aurar sa ko ba a kallo, kurum hitsari inda ya ga dama yake yi. Waɗansu malumai suke cewa ma'anarsa shi ne baya yin tsarki, da ya ji hitsari ya ƙare kurum sai ya sa wando yana tahiya ma wani bi sauran hitsarin na zuwo masa ga jikinsa. Dalilin da ya sa ake masa azaba tun kaga shi ne mutane ba su ɗauke shi babban abu, kaga wannan abin in ka hankalce sai ga bai cancanci ma a ce ana mutum azaba ba cikin kabari, ba a ce bai sallah ba, bai azumi, ba a ce bai zuwa makaranta, bai zuwa majalis, la. Annabi ce la yastatiru min bawli, sai ce wa kana al-akharu yace yamshi bin namima. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nabiyun yana yawo ne da annamimanci, yawo yake da annamimanci, ya dauko maganar nan ya shi ya kai can, ya dauko maganar wane ya kai ma wane, ya dauko zancen wane ya kai ma wane dan ya bata su. Annabi ce shi yasa ake dandana musu azaba tun cikin kabari. Ibnu Abbas yake cewa nan annabi sai ce a kawo mishi wasu ganyaye guda biyu ko wani ice danye guda biyu, malumai suke cewa ko kunnan da dino aka kama annabi, sai annabi tsage su ya azama kabari dai kabari dai. Sahabbai suka ce ya rasulullah lima fa'alta hadha, ya ma'aikin Allah me yasa ka aikata haka? Annabi ce la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa, annabi ce wai wata kila a dan sauƙaƙa musu azabar da ake musu kafin wannan abun ya bushe. yan uwa masu albarka wannan yana nuna mana haddarin annamimanci yana kawo mutum a fara masa azaba tun a cikin kabarin sa tun cikin kabari wai ba ma za a iya yin hakuri ba har a tashi kiyama a'a tun cikin kabari Allah zai fara dandana masa azaba irin waɗannan ayyukan mafi yawancin mu bamu doke su muna na ayyuka bamu doke su laihi ne ba da annamimanci da giba wallahi al'umma da yawa cikin umma islamiyya bamu doke su cewa ayyuka ne masu laihi ba bamu doke su cewa ayyuka ne masu girma ba sannan kuma muna sakaci da wasa da aikata su shi yasa zaka samu malami zai iya yin annamimanci shi yasa zaka iya samu dalibi zai iya yin annamimanci shi yasa zaka iya samu gaba garin mutane za su yi annamiji saboda rena wannan aiki kuma da tasirin shedan da yake cikin al'umma wallahi in ba ai hankali ba sai kaga mun hadu a wurin addini halqa ta addini amma ba za mu tashi ba sai mun yi annabiyanci kuma abu ne mai sauki a yi shi indai ana hira ana ganewa ko indai ana hira cikin al'umma wallahi abu ne mai sauki a yi shi da giba da annabiyanci wallahi abu ne mai sauki kaga aikata shi kuma tare da cewa suna da hadari suna da girma Sufyan ibn Uyayna a cikin Hilyatul Awliya yake cewa annamimanci ya fi zina hadari yake cewa annamimanci ya hi bashi kuna fahimta ya hi bashi hadari watakila an ce bashi wani bai zai damu ba saboda an ce bashi na kan kowa musamman yanzu wannan lokaci ko in an ce bashi galibi mu cika damuwa ba to mu sani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata da al-Imam Muslim ya kawo wani sahabin annabi ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka bani labari da zan tai wurin yaki fi sabilillahi da dukiya ban dawo da raina ba dukiyata bata dawo ba shin Allah zai gafarta mini dukkanin laifina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa na'am indai ka tai wajen jihadi saboda Allah aka kashe ka annabi ya cewa kafin jininka ya kai kasa duk zunubanka an gafarta ma wannan sahabi ya juya zai tahiya sai annabi ya kira shi sai annabi ya ce illad dain annabi ya ce wallahi sai dai bashi annabi ya ce yanzu mala'ika jibril ya zo ya sanar da ni cewa duk mutunan da yan mutu akwai bashi kansa har abada ba zai shiga aljanna ba sai an biya masa hatta yukhda har sai an biya masa bashin sa wasu masail da muke gani na addini kanana kananan nan suna da hadari yan uwa masu albarka akwai hadari mai girma wadannan shi yasa nace bari mu doko wata gaba wata kila kahin lokacin mai ida mu dan amfana da wasu abubuwa da suke faruwa musamman dan mu kiyaye azumin mu a cikin wannan kwanaki da muke shirin fuskanta Annabi Muhammad yana ce mana akwai lafazi magana guda da zaka yi wanda ita za ta sanadiyar shigar da kai wuta kai shekara 70 kana yawo baka kai kasar abinda baka dauke ta komai ba to mal farqu bayna al-ghiba wa an-namima ka san wani shi ma yana rikice muna bambanci menene tsakanin ghiba da annamimanci suna da bambanci giba annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa sai yake cewa atadaruna malghiba shin ya ku sahabbaina kun san me ake ce magiba da hausa mu ce gigara ko mu ce cin naman wani annabi yace kun san me ne giba qalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne mafi sani sai annabi ya ce zikiruka akhaka bima yakrah abu ne mai sauki fa duk mun sani amma aiki ke da wahala ambatan dan uwanka da abunda bai so kuna fahimta ambatan dan uwanka da abunda bai so sahabbai sun yi mamaki qila sahabbai suke cewa ya rasulullah afara'aita in kana fi akhi ma aqul ya ma'aikin Allah me kake gani abun nan da na fadi ga dan uwana in haka ne fa gaskiya ce na fadi yayi haka ne yake kuma yayi ba kudi ne ba ya sa takin ba ƙarya bace yayi kin ai zina ce yayi me annabi yake cewa sai annabi ce in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu annabi ce in abin da ka wadi haka nan ne kin to shine ake kira giba yau ka bincike kanka ya kai dan uwa ta giba nawa kai yau in bincike kaina giba nawa nayi a yau annabi ya ce wa in lam yakun fihi faqad bahatahu in kuma abin da ka fadi ƙarya ka masa to wannan kai abin da yafi giba muni yau dukkan mu'amalan mu kokari nake yi na bata dan uwa ta kokari nake yi in samu shiga wajen wani kokari nake yi in ga mutanen da ke kaunar juna sun rabu kokari nake yi in shifka kiyayya tsakanin mutane kaji abin da ake kira giba shi kuma annamimancin da muke magana kansa shine doko maganar wani ka kai ma wani dan ka bata shi ko doko maganar wasu ka kai ma wasu dan ka bata tsakanin su ko dan ka bata wancan mutunan na dai koko dan ka samu shiga wajen mutunan da ka kama giba sai aka mini labarin wani ina jin dadi ina murna ina ganin a ai ya lalace sunan shi ya lalace ina jin dadi wallahi larabawa suke cewa fa'lam anna man namma ilayka namma alayk duk lokacin da wani yazo ya kama giba wallahi kakka ji dadi kakka yi murna ka sani da cewa gibar da ya kawo ma ko annamimancin da ya kawo ma wallahi na kan ma zai duka ya kai ma wani ka'ida ce duk wanda kaga yana kama rabuwar kai yana kama labarin wani wallahi ka nisanta da sha'aninsa kakka yi murna ka sani kai ma na kan wallahi zai duka ya kai ma wani saboda aikin sani kowane ne kuma saboda irin waɗannan ayyuka kan mu yi tsammanin cewa wai sai 'yan siyasa su yi hakuri kada mu yi tsammanin cewa sai 'yan kasuwa kada mu yi tsammanin cewa sai zamnagari banza a'a cikin ɗaliban ilimi ina magana ne akan ɗaliban ilimi 'yan uwana saboda su muke tare da su a cikin wannan wuri dukkanin wata haduwa ta alkhairi wallahi in ba Allah ya kiyaye ba sai ka samu wani annabi mai yazo ya hada ta kana samu daga cikin malamai ɗaya daga cikin magabata yana tare da dan uwansa sai ya ga dan uwansa ran sabace sai yake tambaye sama aghdabak mine ne bata maka daraiya kai dan uwata sai yake ce masa ai wani magana ne ya ji daga wani mutum wanda yake fiqa musa istilahi musamman musalul hadis me ake kira da fiqa mutunan da yake mai gaskiya amintacce ba a shakkun gaskiyarsa ba a shakkun maganarsa yake cewa shi ya kawo mini labari dangane da sha'aninka فقال لو كان ثقه ما نم yake cewa wallahi da mutun ne mai gaskiya da mutun ne mai aminci da aka yarda shi ba zai taba yin annabimanci ba kaka ce a ai malan ne ya kawo min wannan zancen a kaka ce a ai alaramma ne a kaka yi zamanin cewa wai malamin addini ne a indai da gaske mutunan gaskiya ne wallahi ba zai yin annabimanci ba koda da gaske ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi muna kashedi da annabimanci yan uwa masu albarka na yi rubuce-rubuce da yawa kangane da annabimanci kuma an ce mini minti biyar kage illar muhadarorin ku ko wai minti biyar aka ce mini ni kuma ku diyo takardu na ma yanzu ne ni zago su ba mu ma shiga cikin ahkamu siyam kin ba yan uwa wannan gaba ce mai matukar hadari wallahi shi yasa nazo na guntota cikin wannan haduwa tamu dan mu kiyaye azumin mu kiyaye ibadan mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar yace rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' man lam yada' qawla az-zur والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه gargadi ga yan uwa masu azumi duk lokacin da muka hadu mu san da cewa muna tare da mala'iku kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mu san da cewa akwai mala'iku tare da mu kuma tare da hadarin waɗannan ayyuka munana masu girman gaske nasiha ce gare ni ga yan uwa mu kiyaye abin da ake kira annamimanci an tsoratar kwarai-kwarai dangane da sha'aninsa in ka duba al-imam al-jurjani a cikin tahzib al-ahlaq da al-imam al-jahiz suke cewa annamam a cikin ta'rifat shi ma yake cewa huwa allazi yatahaddasu ma al-qaum mutun ne wanda za a zo ana bada labari cikin mutane tare da shi fayanimmu alaihim sai ya dauki wannan zancen ya kai ma wasu fayakshifu ma yukrahu kashfuhu sai shi bayyanar da abinda ba a so a bayyana da shi hadarinsa kenan kuma annamimanci ba sai da baki ba ina iya aikata shi da hanyar salula ina iya aikata shi da ishara suke cewa al-labibu bil isharati yafhamu mutum mai hankali da ishara ma zai iya ganewa zaka yi doko magana ko ka doko kai wani annamimanci tare da jawwala tare da salula ko ta hanyar tura sako ko ta wasu hanyoyi daban-daban da kake iya samu ana iya annamimanci kansu ba sai ta hanyar baki kadai ba a ana annamimanci ta hanyoyi daban-daban me yasa ake annamimanci ko annamimi me yasa yake yin annamimancinsa malumai suke cewa kamar da yake cikin az-zawajir yake cewa iradatu su'i bil mahki anhu shine kana da manufar bata wannan mutunan da kake so ka kawo annabimancin sa kana nufin sa da sharri in malami ne da kake so ka bata kimar sa sai ka dauko maganar annabimanci ka kama wasu in wani dan kasuwa ne da kake so ka ci mutuncin sa sai ka dauko maganar sa ka kawo dan dai ka bata sa na dai kenan nuhin bata mutunan da kake kawo annabimancin sa koko hubbul mahki lahu ko son wanda kake so wanda ka kama labarin kana son ya ji dadin ka ya shiga ka birge shi ya soka ai wani yana kawo mini labare saboda ka samu mashiga wurin sa lokaci na tahiya a gurgushe malume suke cewa kaifa tata'amalu ma'al namam ya zaka mu'amalanci annamimanci annamimi ya zaka yi mu'amala da shi idan mutun ya zo maka da annamimanci ya zaka mu'amalanci shi kana fahimta tunda akwai su cikin mu akwai su cikin su akwai su ko ina idan mutun ya zo maka da annamimanci ya zaka mu'amalanci shi Imam Adh-Dhahabi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin al-kaba'ir in ka duba safaha ta 161 yake cewa wa kullu man humilat ilayhi namima wa qila lahu qala fika fulanun kaza wa kaza yake cewa lazimahu sittatu umur duk lokacin da wani ya dauko annamimancin sa ya kawo maka yake cewa akwai abubuwa guda shidda da suka lazumce ka suke wajibi akan ka wani ya zo kemes ya ce ma kai ka ji labarin wani ashe abin nan da hodi ba gaskiya ne kai ka ji labarin wani ai kaza ne ya kawo malamanci dan dai shi abin nan ya bata shi wurinka an gane ko ai kaga in lajina wani shi ke sa kudin shi wani bai taba sa kudin la wajen sami ga wani ya kawo kamar hada juna idan ya zo maka duk lokacin da wani annamimi ya zo maka da annamimanci Imam Adh-Dhahabi yake cewa akwai abubuwa guda shidda kanka dan ka tsira gaban Allah madaukakin sarki yake cewa al-awwal na farko daga ciki yake cewa Allah yusaddiqahu na farko kaka gaskanta shi abinda ya fadi kakka gaskanta shi yake cewa li annan nan ma mafasiqun yace saboda annabi mai fasiki ne ba a gaskanta shi huwa mardudul khabar duk labarin da annabi mai bada ba za a gaskanta shi ba fasiki ne haka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul hujurat Allah yake cewa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yayin da fasiki yazo muku da labari nan fatabayyanu sai suke cewa fatasabbatu karkashin wannan aya hadisi ya tabbata hadisin al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah suna cewa daga cikin asbabun nuzul na wannan aya akwai dai daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne na Anas da ake kira al-Haris ya zo gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan musulunta ya zamna gaban annabi ya doki karatu ya doki ilimi ya doki shari'a sai ya ce ma annabi Muhammad zai koma garin su shi ma dan shi tallata addinin Allah sai yake cewa ya ma'aikin Allah a garin mu akwai mutane masu dukiya dan haka in shekara ta yi zan tattara zakka na wannan dukiyar sai a aiko dan aike daga Madina ya zo ya amsa shekara ta yi Haris radiyallahu anhu ya tattara wannan dukiya yana jiran dan aike ya zo ya amshi wannan dan aiken ya amshi wannan dukiyar da aka tara shuru bai gani ba lokaci yayi bai ga dan aike ya zo ba sai ya tattara abin da aka samu sai ya kamo hanya zuwa garin Madina da shi da sauran yan uwa da suka musulunta yana shirin shigowa cikin garin Madina sai ya hadu da tawaga mai girma ta sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da makamansu sai Haris yake tambaye su ina za su sai suke cewa ai garin ku za mu je dan mu je mu yake ku saboda kun yi ridda yace subhanallah menene labari sai suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura dai daga cikin sahabbansa shine Walid ya tura sa dan yashe wannan garin naku ya amso zakka kuka hana masa kuka yi yunkurin kashe shi ashe shi Walid annabi da ya tura shi amsar wannan zakka yana saman hanya ya kawo tsakiyar daji sai tsoro ya kama shi mutunan nan fa mutun guda ne aka ce ya zo ya musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu an tura ni garin sa shedan sai ya shiga cikin zuciyarsa sai ya dawo a sukane gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ma'aikin Allah na je wannan garin kuma suka yunkurin kashe ni kadibu sahabi ne na annabi Muhammad yayi wannan kuskura kaka ce a ai malan ne sahabi na annabi Muhammad shi kuma suna tsammanin mutunan yazo bai zo ba ana nan sai Allah madaukakin sarki safkar da wannan aya ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala duk lokacin da aka kama wani magana kayi kokari ka tsaya kayi bincike cikin tunani saboda kada ka abkama mutane kuma daga baya ka zo kana nadama shi yasa suke cewa abu na farko mun ji bai haka ce mini fa abu na farko aka ce kada ka gaskanta annabi duk lokacin da annabi ya kama annabci kada ka gaskanta shi saboda fasiki ne ba a yarda da maganarsa wannan shine na farko suke cewa Imam Az-Zahabi yake cewa athani an yanhahu an zalik shine ka hana mishi wannan abun da yazo da shi وينصحه ويقبح فعله كي مشي نسيها كمونا نأيكن سا كنونا أبن دي يا سابا مع الله كك جدادي فا كك جدادي والله كمونا نأيكن سا كتي ونا أبن دي با دي دي بني با يا سابا مع الله كنونا كمونا نونا نأيكي نأكو سكي شوا أن يبغضه في الله تعالى كيش سبودا الله سبودا يا سابا مع الله كيش كنا كيشي wannan wai yadda zaka kwashi gaban Allah lahiya lau ba tare da ka samu wannan aiki ko mummuna aikin da yazo da shi ba abu na uku shine yace ka kishi saboda Allah arrabiu Allah ya dhunna fil manquli anhu su bi qawlihi ta'ala ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm kada kai tsammanin kada ka doki wannan abun da yazo ya kawo maka na wannan annamimanci kuma kakkace sai na yi bintike akan abin da yazo ya fadi a tsari na annamimanci ba a bintike ba a bintike saboda Allah ya ce muna wala tajassasu kada ku bintike kada ku yi bintike in annamimanci aka zo aka ma aka ce to tahi zan bincika in gani can da Allah ya ce fata bayyanu ba ana magana bane kan haraka abin da shahi annamimanci ga annamimanci suna cewa kada ma ka yi bintike akan sa inda annabi mai yazo ya kama kurum ka nuna aikin da yazo da shi mummuna aiki ne al-khamis ke cewa Allah ya hamilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahth an zalik shine kenan kada ka dauki wannan abin da yazo maka da shi ka ce sai ka bincike akan wannan abin da yazo akan sa as-sadisu Allah yarda li nafsihi ma nahan namaman kada ka yardan makanka abinda wannan annabi mai yazo kai mishi wa'azi kuma yanzu sai ka dauki wannan maganar da wannan annabi mai ya kama ka zo ka fada ma wanda ya hodi kansa kaji abinda wannan yazo ya ce maka an gane ko ɗan uwa masu albarka wannan gaskiya ce wa mu kuma dole a fade ta kana samun ta cikin mu kana samun ta cikin mu dalibai ire-iren mu kana samun ta cikin malamai kana samun ta a kowane bangare gaskiya ce a hade ta ko ba a so uji da ya fada cikin mai yake cewa biyan bukata ya hire dole mu hada mu juna gaskiya dole ya zamanto muna mu juna nasiha musamman cikin wannan wata mai albarka muna ma Allah madaukin sarki abinda muka fada Allah ya amfanar da mu shi kuma Allah ya bamu ikon nisanta daga wannan hadari mu daliban ilimi mu zamanto masu hikima masu basira duk lokacin da wani yazo ya kawo mana wata magana akan wani mu zamanto masu hikima ɗan uwa na masu albarka kada ka zamanto wawa ko dolo duk abinda aka yayyabo aka kawo maka ka gaskanta wallahi zaka yi nadama kuma sannan zaka yi nadama gaban Allah ran tashin kiyama mu riki juna mu so juna mu kaunaci juna in mun ga kuskuren juna mu yi mu juna nasiha ba za a taba zama al'umma su haduri guda ba face sai an samu kuskure tsakanin wani ko wani mu rungumi juna ta hanyar nasiha in naga kuskuren wani in naga kuskuren malam in naga kuskuren abokina abu na farko in zan yi inje in yi masa nasiha tsakanina da shi da Allah in bazai yi masa nasiha ba in kama baki na in shiru kada in zo in doko kurakuran wani in zo in fada ma wani mu zamanto masu hikima da basira musamman wallahi dalibin ilimi kai dalibin ilimi da Allah ya ba alqur'ani da sunna kada ka zamanto gilgili ka zamanto kamar guguwa baka da tsari duk dalibi wanda ya kunkuɗe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi inda yayi karatu bil haqiqa zaka iske yana da hikima bari rufe muku da wata magana ta minti guda ana jin dauyi tsaidani ne dai an ka kyale ne lokacin Hajjaj bin Yusuf muna da labarin sa da irin banna Allah ya gafarta masa tunda karshe dai yayi nadama ko ya ce Allah mai gafara ne duk abinda na aikata ina tsammanin Allah shi gafarta mini ya kashe tabi'ai ya kashe mutanen da Allah madaukin sarki da ya sanya kasu ya azabtar da mutane bayan Allah nagartattu tambaya yake ma mutunan da zai kashe wace irin kisa kake so ama kai ke zaba yanayin kisan in halibi kake so in rataya kake so in dai kisa ne sai ya tambaye ka wace irin kisa kake so a maka akwai Jabir ibn Abdullah dai daga cikin tabi'ai tunda ya kashe Jabir bai taba kashe kowa ba saboda Jabir ya masa mumunan addu'a yana kashe Jabir Allah madaukin sarki ya jarfe shi da rashin lafiya kahin ya kashe Jabir akwai wani dai daga cikin bayin Allah da mahaifiyarsa tar rasu mahaifinsa yar rasu yana karkashin kulawar kakarsa ce kuma kakar ta su hususai kamar da al-Imam Adh-Dhahabi a cikin siyar a'lamin nubala ya kawo in ka duba zaka gani wannan labari da ya kawo ta mayyanta shike kula da abincinta da abin shanta da komi amma Hajjaj ibn Yusuf ya kamo shi as-Saqafi dan ya kashe shi yan uwa suka ba tsohuwar labari suka ce yaje tsohuwa ta je ta ganshi watakila ta lallashe shi ta kai korafin ta wurin sa mutun ne wallahi in ka karanta tarihin sa sai ka zubar da kwalla ga idanuwanka ba a taba mutunan da ya azabtar da al'umma in kana son ka san fir'aunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hajjaj ne ba a taba samu mutunan da yake saka masa ba wannan tsohuwa sai ta zo wajen sa ta kawo kukanta cewa dan girman Allah kuma musulmi ne fa kaka ce kahiri ne a'a musulmi ne amma sai dai musulmi ne wanda yake saba ma Allah ta kawo kukansa ta gama shi da girman Allah cewa wannan dan nata wannan jikan nata shike kulawa tsohuwa ba ta gani tsohuwa tana dauke da larurori daban-daban dan Allah dan girman Allah kada ya kashe mata jika saboda kulawar da take yake take samu wurin sa yace insha Allah ba zai kashe shi ba amma zai masa jarrabawa zai kamo takarda guda biyu ya rubuta kisa daya dayar sai ya rubuta ba kisa a barta ba komi sai aika titi ka titi in ya dok kadan ko dai yanzu dai ba a hada ba ko antuma ba a hada ba wai cikin ya tausaya ne kuma yana ganin girman Allah da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajar tsohuwar yace zai rubuta takarda guda kisa takarda guda ba komi haka kuma aka yi aka zo da wannan matashin da wannan yaron Jabir yana can yana roƙon Allah Allah ka sa wannan mutunan ya samu cin jarba wannan matashin yanzu da aka zo da wannan da yake ya konkwadanci sunna ya karanci sunna shi ma wannan matashin dan in nuna mana ɗaliban ilimi mu zamanto masu hikima musamman masu karatun addini da aka zo da shi aka ashe wannan takarda wannan matashin sai ya dauko takarda ga hannunsa yana dauko takarda sai sa cikin bakin shi ya tamne ta ya hade Hajjaj ya zabura yace saboda me kai wannan yake cewa yayi ne saboda wannan takardar da ya dauko ita ce ya zaba in kisa ne a kashe shi tana cikin cikin shi in kuma kyaliwa ce a yahe mishi a kyale shi mutunan ka sai ya wuki wuki da ido saboda ya kullama kirci saboda ba alkhairi yake tare da shi ba yanzu dama akwai jama'a akwai fadawa da sauran mutanen gari sun zo tunda jarrabawa ce imtihani ne za a masa yanzu sai aka dauko takardar shi yana jin haushin dauko takardar ana dauko takardar sai aka ga kisa kun fahimci an ka ga kisa shi kuma mutunan ya zabi wadda ya hade cikin bakinsa aka ce to kenan mutunan ya tsira sai daga baya sai yake ba da labarin yace na rantsi da girman Allah dukkanin takardun kisa ya rubuta amma saboda shi wancan bawan Allah yana da hikima sai ya dauko takardar guda ya hade inda daukowa ne yayi kisa zai daukowa in wancan ma aka dauko kun gane hikimar mu zamanto masu hikima subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari muhadara daga Sultan Sulaiman Ismail Hafizullah Ta'ala wanda yake an tattabu wurare masu yawa da fatan Allah ya saka mana da alkhairi. Kenan ba da bata lokaci ba za mu mika magana ga Sheikh Faisal Hafizullah Ta'ala dan saboda tarihi akan muhadarar malam insha Allah.
Tafadhali.
لا 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 لا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan rana ta Asabar daren Lahadi ba dan komi ba sai dan gabatar da wannan muhadara wadda lajnatul dalu ala alkhair suka shirya wani mako wanda suka mishi take da cewa makon Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi akan wannan da kuma wani kokari ne wanda sunna ce ta zamanto ta magabata malamai mafi yawa idan ya zamanto watan Sha'ban ya kama zaka gani suna barin duk wasu abubuwa da suka kasance suna yi suna dukufa game da abubuwan da zasu zamanto sun taimaka musu domin ribata game da abin da ya shafi watan Ramadan. To fatan mu sai dai mu ce malamai da suka gabatar da muhadarori tun daga ranar farko da aka fara an yi rana ta biyu wanda yau rana ta uku ce idan ban manta ba haka ne. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba musu kuma ya share ka mu a cikin mizani. Abin da suka karantar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi aiki da shi. Na kuskure ya ba mu ikon gyarawa. Dr. Sulaiman Hafizahullah ya gabatar da muhadara wadda lokacin game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen Ramadan ahkamus siyam tun harko malam ya ce mana lokacin daman kadan ne kusan kai ka ce ya tankade ne ya rauraye ya dauko wani abu wanda ya zamanto game da hukunce-hukuncen Ramadan kai ka ce shine in bai zamanto ba na farko ya zamanto na biyu abinda yasa nace bai zamanto na farko ba saboda shi karan kan shi Ramadan in azumtar shi da kuma abubuwa da suka shafi niyya da sauransu amma dai yin ka azumin kai azumin ya zamanto baka samu ba ladan da irin alkhairai da irin abubuwan da Ubangiji subhanahu wataala yace mutumin da yayi azumi zai samu wannan sakamako to wannan ita ce babba asara ashe malam da ya dauko mana wannan maudu'i dan ya fadakar da mu dan ya tunatar da mu ne ya zamanto mun gyara wannan dan ya zamanto mun kare azumin hadisi bi malam ya kawo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayi mana da yawa daga cikin masu azumi ko kuma za a samu daga cikin masu azumi حظه من صيامه الا الجوع والعطش او كما قال صلى الله عليه وسلم sakamakon shi na lada a cikin azumin ba komi bane ba kawai kamar kai yunwace ya wuni da ita da ishirwa ya wuni da ita amma duk wani lada da aka tanada wanda za a ba ma mai azumi duk wani alkhairi da aka tanada wanda za a ba ma mai azumi kai a ayat da malam ya kawo mana ta farko Allah subhanahu wataala ce ay kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ash la'allakum tattaqun wannan tsoron Allah dan ku samu tsoron Allah babu babbar ibada wadda zata gadar ma da mutun tsoron Allah kamar azumi malamai suke cewa mai azumi ya ishi ya nuna cewa yana jin tsoron Allah kai ne an barka free kana da hurriya azumin nan da kake ba wani mai control inka ba sallah bace ba a ce wani baka yi ba sallah yau wuni kai a gida ba wata ibada bace ba a ce baka yi ba a'a ci ne da sha sai ka ki ci ka ki sha ka ki kusantar iyalinka saboda mi jin tsoron Allah subhanahu wataala to wannan abin da ka kare to sai aka sama wasu ka'idodi wanda fa a tahiyar ka da azumin wannan a azumin wannan da zaka ringa yi idan kai wannan abubuwa to azumin naka zai zamanto ya tozarta ladan ba zaka same shi ba tsoron Allah da ake so ka samu zaka waye gari azumin ya zo ya huce kai yanda kake a cikin watan sha'aban da muke ciki haka shawwal idan ya kama haka kake ya kamata ya zamanto duk lokacin da ramadan ya zo kai ma kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kama kanka hisabi kama kanka lissahi cewa yau ga halin da nake a cikin watan sha'aban misali ina da takasiri ina da wani abubuwa na ibada wanda banna yin su a daidai banna cika su to ga watan baje koli na ibada watan baje koli na lada watan baje koli ne zamanto ka daidaita tabi'arka to ya kamata in ribatu da wannan wata idan ya kare zuwa shawwal ya zamanto halina a shawwal ba shi bane halina a sha'ban kinan wannan shi ya kamata dukkan mu zamanto mun bibiya mun gani menene zai tozartar mana da azumi ya zamanto bamu samu ba hakikanin abin da ake so babban abu shine abubuwan da malam ya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata riwaya yake ce mana idan ya kasance ranar azumin dayanku manzo Allah yace kada a same shi ya ringa yayataccen zance yayataccen zance malam ya gayi mana daga ciki akwai ƙarya daga ciki akwai annamimanci daga ciki akwai giba daga ciki akwai hira ta alfasha kai kada ka tsaya ma yayataccen zance kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada a same ka ka ringa ma daga muryarka da hira kada a same ka ka ringa yi ma wasu wauta idan ma wani ya ma wauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ce mishi inni mur'un sa'im ni ho mutun ne wanda yake azumi ka gani an baka solution cewa kada ka biya wannan wanda yayi ma wannan abun a'a kace mishi ni fa azumi nake ina nema in kare azumi na daga cikin ababan da ya kamata a kara game da abubuwan da zasu rage mana ladan azumi ya ɗan uwa shine kare idanuwanmu ya ɗan uwa musamman a irin wannan lokaci da ya zamanto wannan waya ko da yaushe muna tare da ita zaka ga mutun yana azumi amma wannan wayan shine ya shiga TikTok ya shiga Facebook ya shiga ina ne kuma ba kai ba kake control in abin da zaka kalla kana dauke da azumi kana kallan abubuwa wanda basu dace ba to kana nihin cewa wai a rike bakin da kai da kamewa da kai shi kadai ya wadatar ya zamanto ladan nan ka same shi alhali kana aikata irin wannan saban Allah lil asaf zaka samu da yawa daga cikin musulmi ramadan zai zo tanadi suke na program in kallan wata film kallan wata siri zaka ga wani a shi a ramadan zai yi program in cewa wai wannan film in suna rage yini ya dan uwa kai ho musulmi abinda zai rage ma yini ai shine alqur'ani ya zamanto alqur'ani shi zai rage ma yini zaka gani mutun cikin masallaci ya rike waye shi da ikutar me yake yi film yake kallo siri yake kallo sirin nan wannan wanda suke ciki zaka gani kasiyatun ariyat to ita kaka zakar samu ribata game da abin da ya shafi azumin ka ayyaman ma'dudat wallahi kwanuka ne yan kididdigugu yau ana ce ma an fara ramadan kai ka ce an busa ne kaga ka troben 10 minutes na yan balo daga an yi hu zaka ga an ce an ida to wallahi haka ramadan sai ka ji ana ce ma daren 29 idan baka ribatu ba ramadan tun daga cikin sha'aban ba wai tun daga farkon ramadan ba tun daga cikin sha'aban to ka kusa kai asarar ribatar ramadan gabaki daya shi kuma asara ta ya zamanto baka samu ba kanka cikin wanda Allah ya gafarta ma a ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a su uku mala'iku suna cewa amin sahabbai suna cewa amin shi yana cewa amin mala'iku suna addu'a shi yana cewa amin afwan amin 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 daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya riski watan ramadan Allah ya kai shi watan ramadan da lahiya ya bashi ikon zai iya yin wannan azumin amma bai aikata ba ibada aikin da Allah zai gafarta mishi ya iya wuta shi daga shiga wuta manzon Allah yace yayi asara ya tabi hancin shi ya durmiya manzon Allah ne yace kayi asara ka tabi ashi dole ya ɗan uwa mu bibiyi dukkan abubuwan da ya zamanto zai taimaka mana wajen kare wato ibada wannan da zamu aikata a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wallahi mun kai wani lokaci wanda kana iya cewa idan Ramadan ya zo ya kamata ka samu kanka ka ringa killace kanka ka ringa kulbe kanka saboda mine saboda ka tsira da ibadarka a majalis mallan ya gayi mana wannan zahira ce wanda kowa ya sani kun hada a kasuwa kun hada a fada kun hada a majalisa zakka gani wane yana hirar wane wane yana cin naman wane sai ka gani hirar kuma tahi armashi tahi dadi zakka gani baka iya ba abin kai ka karan kanka ka san giba ce ake amma ka huto ka ce wane bari hirar wane zakka gami ne akwai wani yauni to wannan yaunin da kake ji akwai matsala yau wane ya zo ma da hirar wane mallan ya zana mana abubuwa guda nawa guda shida wanda malamai suka ambata kan akai wannan matsi da shi wane ni fa azumi niki eh hakuri kawai eh hakuri kullun ina bada misali wani bawan Allah muna tare da shi zahira ce wanda tana cikin ko ina yazo yake ba labarin wani wanda ni ban san shi ba ma ban taba ganin shi ba ban san shi bane wani abokin shi yace ya shi kaza 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 yazo yace kai baban shi ma kaza 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 sai yace uwar shi nace mallan ya hakuri abin yayi yawa kace shi kace baban shi kace nayi ta farko da yanda zan yi ka ta yanda zaka kare mutun ya tsaye da magani kamar yanda muka saba al'adance zaka ji akwai yauni amma dole ne ka san hikimar da zaka yi wallahi ya zamanto kada a gabanka a tare da kai a kama hirar wani mallan ya gayi mana duk lokacin da wani ya kama hirar wani to kai takan fa sai dauka ya kai to kuma kana azumi shi yasa idan kana azumi ya yan uwa Ramadan zai zo wallahi ya kamata mu yi ma kanmu karatun ta nutsu ibada duka kwanukan ne wanda ba su wuce ba a lissawa kai matukar ka koya ma kanka ubangiji subhanahu wataala sai da ya wanzar mana da ababe da yawa wai diddan ya zamanto mun samu damar aikata ibada yanda ake so mazala sallallahu alaihi wasallam yace idan daren Ramadan ya kama daren harko abin na harko da ake yi duk wani shedani bujirarran aljani za dar me sha mishi mari zaka aikata abu kace shedan ne to yanzu duk bujirarran an kama shi an dar me shi to shedanul jinni kina aka dar me akwai shedanul ins zaka yi gogormaya da shi a cikin Ramadan na harko kenan aka ce ma an rihi kohohin huda daga Ramadan ya kama an rihe kofar wuta ba a bude kofa ta wuta ko guda sai bayan Ramadan ina ake so mu shiga ina ake so mu shiga aljanna kuma aka ce ma aljanna ba a barta ba a rihe ita ma he da aka bude ta kenan da yana nuna mana me take a rihe yanzu aka ce ma Ramadan ya zo an bude kofofin aljanna so ake ka aikata aiki ka shiga yayin uwa abubuwa suna da yawa game da abin da ya shafi Ramadan hukunce-hukunce dan takaitaccen lokaci ba zai bari ba iya isti'abin su ga baki daya idan aka wassa mallan ya ce ya kamata wannan satin kamata yi idan Allah ya kai mu inda yuwar a samu sati guda a maida shi makon Ramadan hukunce-hukunce kadai a kira mallan ya baje mana kolin hukunce-hukuncen Ramadan wanda wannan zai zamanto mun samu guzuri wanda yake babba wanda zan mu shiga Ramadan da ƙarfi dukkan wani abu wanda zai same ka zai bujiro maka a cikin watan Ramadan ka san maganin shi ka san maganin shi ba sai Ramadan ba ya zo ayi ta zawwa wajen mallan ana ta mallan na mance na sharuwa mallan na mance nayi kaza mallan nayi kaza nayi kaza mallan kuma yana da jama'a da yawa wani zaka gani bai ba ba mallan amsa akan wannan ka ringa ji ana cewa mallan bai refunder in vocal an mishi tambaya bai maida ba shi kuma yana nan yana ta jayayya da al'umma kuma yana jayayya da gidan shi kaga abubuwan ai da yawa ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ƴan uwa lokacin kwarai kadan ne akwai abubuwa da yawa nan zan bar ma mallan ya karasa da fata abinda muka ji Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
kuma sai an sa su bismillah
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari muhadara da kuma ta'aliki daga malamin mu sheikh faisal hafizahullah ta'ala bisa kan maudu'i wanda yake magana akan ahkamus siyam to kamar yanda kuka ji zamu iya cewa kamar in ka doki fatar rago a doki dan gashi guda to wanda ya sauran shi ne ba a yi magana akan shi ba to amma kuma in kana da dogon tunani zaka yi ka gane kuma wannan kin da aka dauko a maimakon rabin sauran yake domin abinda malaman suka yi mana bayani shine bayani akan abubuwan da suke lalata azumi malamai sun kasa su gida biyu akwai al-mufattiratul hissiyya akwai al-mufattiratul ma'anawiyya al-mufattiratul hissiyya ko guda malam bai tabo ba wanda mun san ci da sha jima'i da sauransu su kuma al-mufattiratul ma'anawiyya su ne wanda azumin bai lalace ba amma sai dai ya lalata ladar azumi wanda shi ake ce ma aikin banza layyar kare wanda shi ne ko kuma aikin banza buɗe baki da giya ko wanda shi ne yana kenan dai idan kuka lura kuma a cikin wa'annan al-mufattaratul hissiyya kin gabaɗayan su malamai sun tsaya akan abubuwa guda biyu ne baki malam faisal sai ƙara mana da ido ɗan magana suka ce baki yakan ɗame cinanu ya yanka wuya baki mai yanka wuya kuma ido shi kuma a wani karin magana suka ce ido guba ne ma'ana idanunka sukan iya shi dalilin mutuwarka to idan muka komo a ɓangaren ibada babbar hasara ita ce a ce ka yi ibada ka tashi a tutar babu to idan muka lujunci wa'annan abubuwan guda biyu muka kula da su baki da kuma idanu da yardan Allah za a tsira malam faisal ya ƙara da wata matsala ita ce matsala ta waya wadda ni ina ba da shawarar inda dama ka yi ƙoƙari a Ramadan ka taƙaita lokutan amfani da wayarka to yanzu matsalan ba ma amfani da wayar ne matsalar ba domin in kana da wayar in babu data babu wani abu da zai iya faruwa amma akwai waya akwai data ma'ana akwai connection to a wannan lokacin abinda mutum zai iya yana akan gado wallahi da a ce ba ya shiga a cikin wata barce ko ya shiga a cikin kasuwa ne ba zai wannan fasada ba da kuma wata shawara da malam faisal ya ba mu shine takaita cakuduwa da mutane a lokacin Ramadan ya tabbata a cikin tarihin magabata sun kasance a lokacin Ramadan suna kaurace ma majalis har gida ma suna kaurace masa masallaci suke zuwa su zanna mafi yawancin lokutan su a masallaci ne sai su ce nahfazu siyamana wala naktabu ahada za mu zanna a masallaci dan mu kula da azumin mu kiyaye sa dan kada ashe mu yi gigirar mutane shi yasa wani malami yake ba da shawara yake cewa liqa'un nas laysa yufidu shay'an siwal ikthar min qilin wa qalin fa aqlil min liqa'in nas illa li tahbil ilm aw islahi hali yace yawan cakuduwa da mutane ba abin da yake shawo ma mutane ba in ba gutsun soma ba in ba an ce ya ce ba gigara da annabi manci yace ka takaita yawan cakuduwa da mutane in ba dalilin abuwa guda biyu ba dalilin wani al'amari na bukatar gida misali ko na bukatar ta yau da kullum wanda take ta dole ko kuma wajen neman ilimi to albishirinku dan mu samar muku da wannan falalar ta zama a masallaci malumai sun yi hihi da darussa daban-daban wanda in kana so ma daga rana har zuwa dare zaka samu majalisin da zaka shi bari in ba ku misallansu idan muka dauko da dare doktor hafizahullahu ta'ala akwai tafsiri da yake a masallacin a masallacin kurwaroshi a masallacin da'watul irshad sabo da yake a site dipte kurwaroshi sheikh faisal ban san ko ansa ba ba a program ba to da dare kenan idan muka komo kuma da rana mu kuma anan aje mun yi sanarwa cewa ba za mu yi ba amma dai ɗan uwa masu san alkhairi jiya sun kai mini koke tunda dai wannan magana bayan mun kare ɗan uwa da yawa sun yi ta malam kaka akai a ce ba za a yi karatu ba to na ce larura suka ce to a gaya musu larurar dinsu dan su warware larurar dan in nace uzuri take yiwa kun san uzuri da ban larura da ba eh an ce larura ana son abun amma sai dai me larura ce ba za ta ba da dama ba to sai na ga musu larurar Allah ya saka musu da alkhairi kuma suka ce za su yi maganin larurar ana gane da ku wannan shine kenan kenan insha Allah karatun mu na rana da an yi sallar azhar karhe 1 da 10 ake sallar nan ko ina na dare tarazan nawa ake sallar nan bai wuce tarazan rafin ko yawa to kenan da an yi sallah kai sai dama nan za mu sallah da mun yi sallah sai a fara karatu muka samu awa guda ko awa 1 da minti 10 sai a tsaida to kuma muna tsaidawa nan in ka gangara nan zaka isko Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullahu ta'ala shi kuma a lokacin zai baje koli na tafsiri mu kuma anan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka saurara nan ba tafsiri bane za mu yi da rana za mu ci gaba da karatu littafin sunan Abi Dawud ne kuma za a yi cewa guri daidai lokaci domin babin da zamu shiga a cikin Ramadan babu buka ne masu alaka da qiyamul layl da tarawih a gangare kuma da mun kare su dangane da al'amarin hukunce-hukuncen addu'a in muka kare daga addu'a kuma za a shiga a cikin zakka kuma nan za a samu zakatul fitr kina ana tafiya tare da hukunce-hukuncen meke da suna azumi Allah ya so a takeice dai wa masu girma ina mana nasiha da wannan baitin na karshe da na kawo zan kara maimaita shi dan saboda zan ga muku a cikin kai liqa'un nas laysa yufidu shay'an siwa al-ithar min qilin wa qalin فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب العلم أو إصلاح حالي يوم أبواد
مسجد أبواد مشير يوم نمبا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقول سنة رواة وأعزم قبي قال الناصر بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم
dan muna sanar da ɗan uwa cewa wannan muhadara ita ce ta uku daga cikin jerin bayanan muhadarori guda biyar da muka shirya akwai muhadarori guda biyu da za su biyo baya a gobe in Allah ya kai mu akwai muhadara da za a gabatar a kwara Kano wanda Dr. Kabir Yunus